الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا جكين غلوم بوچي أجهر بوچي وأن يمتشي نلا ربا يومنا بكوي غوات رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدة دي هدو دي أربعين دا هدو وأن كوميكي دي ديدة شرند ترى غوات أكو ميلادية تدبو بيدة شرند أكو wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul hajj da muna cikin tafsirin aya ta 38 kafin mu shiga akwai wanda yake tambaya game da sahur cewa yana yin sahur ne ya gama sahur kenan sai ya ji ana iqamar sallah wato bai ji kiran sallah ba sai ya ji za a shiga sallah to ya azumin sa idan ba da sani yayi ba ba wai ganganci yayi ba yana zaton cewa alfijir bai kito ba ba kira sallah ta biyu ba to azumin sa yana nan amma idan da gangan yayi yana sane da cewa alfijir ya kito sane ci gaba da ciye-ciyen abincin sa bai bari ba har sai lokacin da za a yi iqamar sallah to wannan kaga ya kare azumin sa الله جاي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر معنا أنباك دامر كتك شاحر لو كتد الفجر زي كيتو إذا رأيك الفجر يا كيتو ذاك داك تاد تشيد شاح تدن بعد سنة بني تو أنا بابو كومي كمر متمن دا يزا ترانا تافادي سيشار واسي كومي كل شيء أشيرانا بتفاد با وانا أزمن سينانا sannan kuma yake cewa wajen tada wato tayar da iqama idan liman ya shigo kawai sai a tada iqama koda lokacin tayar da iqamar bai yi ba liman shine shugaba a masallaci shi yasa ake ce masa al-imam saboda haka shine ke da alhaki a tayar da sallah idan ya shigo idan bai shigo ba a jira shi sai dai idan shi ya bayar da uzuri ko ya bada izini cewa wani ya shige gaba ya ja sallah zamani ne ya zo da ake sanya lokacin iqama kamar yadda ake cewa lokacin kiran sallah sai lokacin iqama amma asali shine iqama ba ta da wani lokacin ta da za a ce idan lokacin bai yi ba to ko liman ya ce a tayar da iqama ba za a tayar ba yayi laifi shi anan mai tambaya yana ga kamar ai bai kyautawa mutane ba an ce za a yi iqama bayan kiran sallah da minti 15 shi kuma minti 10 ya zo ya tayar da iqama ya sa wasu sun rasa sallah ko sun rasa wasu rako'i wannan ba alhakin sa bane abinda aka sa na sanar da kiran sallah shine kiran sallah wato na sanar da cewa lokacin sallah yayi shine kiran sallah zara ka kira sallah to in kai mai kwadayin ka samu sahun farko ne ka samu kabbara harama da zara ka ji kiran sallah zaka bar abinda kake ka taho إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسأو إلى ذكر الله وذر البيع ذاك برع منك كيكة مسلاتي فبار وان ليمان شوا يا تاد إقامة دوركو بي تاد إقامة دوركو وانن كما كي تريجيوا سوراك وانن وانا أبني نزامني دي زهر أكي ساعة ومتاني شوا قالوك شن ذا إقامة كما متاني هرسك فإنش كمر وانا حكين سني ينزل إيمان هنا شقا حكين سو tunda yana tayar da iqama kafin lokacin yayi wannan duk wani abu ne sabo ba wai wani abu ne dake da tushe a cikin sunna saboda ka in an sanya ya ga zai bi shikenan in kuma ya ga wani abu dalilin da yasa ya ga zai saba takila yana da wani hanzari yana da wani uzuri da zai sa a tayar da sallar kafin lokacin da aka rubuta yayi wannan duka ba wani abu. Annabi yana cewa sahabban salata qumu hatta tarawni, kada ku miƙe tsaye kuna jira na har sai kun ga na fito. Sauraka yana iya karawa, yana iya ragewa, yana kuma iya yi a daidai lokacin da aka aje. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأن
إن الله يدافع عن الذين آمنوا للي ألا ينا كاري وأن نسكي إيماني. إن الله لا يحب كل خوان كفور للي ألا بايا صدق ونمي وانها إنشي ميو بتلشي. أذن للذين يقاتلون أني إذن ين ياكي وأن دأكي أكرسو بأنهم ظلموا دنك وأنزال إنشيسو. وإن الله على نصرهم لقدير lalle Allah mai iko ne bisa ya taimaka musu. Mun fara tafsirin wannan aya, uzinal ladina yuqat inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu, cewa Allah subhanahu wataala yana bawo mu'mine kariya, kariya ta fuskoki daban-daban a lokuta daban-daban. Kowanne mu'mini yana samun kariyar Allah gurgurdan imanin sa, gurgurdan taqawarsa, yana samun kariya daga dukkan wato ma'abota sharri, yana samun kariya daga kafirai, daga azzalimai, daga shaydanu, yana samun kariya har daga sharrin wato sharrin kansa, sharrin zuciyarsa, al'amarati bisu. Allah yana bashi kariya daga waɗannan. To Allah subhanahu wataala yace inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur, lalle Allah baya san duk wani mai yawan ha'inci, mai yawan mutunci. Wannan kamar bayani ne Ubangiji subhanahu wataala, ƙarin bayani ne Ubangiji yake yi na fito da dalilin da yasa yake bawa mu'minai kariya daga kafirai. Saboda me? Saboda Allah subhanahu wataala baya son masu ha'inci, masu cin amana, waɗanda suke wato cinye haƙƙin Allah subhanahu wataala, suke tozarta haƙƙin Allah, suke tozarta haƙƙin bayinsa. Akwai amanar da Allah subhanahu wataala ya sanya tsakaninsa da bayinsa tun lokacin da ya halicce su, lokacin suna cikin tsatsansu. Allah subhanahu wataala ya dauki alkawari, ya alkawari tsakaninsa da su. Idza khadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Saraka Allah subhanahu wataala yayi wani alkawari tsakaninsa da ƴan adam tun suna alamin zarra. Ubangiji subhanahu wataala ya dau alkawari daga wajensa cewa za su bauta masa shi kadai ba tare da sun hada shi da komai ba, sana za su bi dokokinsa, suka kuma yadda cewa hakan za su yi. Wannan ita ce amara da take tsakaninsu da mahaliccinsu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah ce lalle mun bujuro da amana ga sammai, mun bujuro da amana ga ƙasa da duwar wasu, amma sai suka kiyarda su dauka, suka ji tsoro. Wa hamalaha al-insan, mutun yace ya ji ya gani shi ya dauka. Allah ce innahu kana zaluman jahula, lalle shi dan adam ya kasance mai yawan zalunci ne, mai yawan jahilci. Baka dan adam ya yadda cewa zai dauki amanar da Allah subhanahu wataala ya dora na taklifi, shine bin dokar Allah subhanahu wataala, bin tsarin Allah, kula da umarninsa da gujewa hadinsa, if'al wa la taf'al. Wannan shine manhaj, tsarin da Ubangiji subhanahu wataala ya dora dan adam akan sa. Dan adam yace ya ji ya gani zai dauka, zai tafiyar da rayuwarsa akan wannan. To yayin da yazo ya saba ma wannan alkawari da yayi tsakanin shi da Allah, ya rungumi wasu ababan bauta ba Allah ba yana bautar su, yake bin umarnin manzannin Allah da Allah subhanahu wataala ya aika masa babu shakka wannan ya ci amana ya ci amanar Allah tunda ko ya ci amanar Allah Allah ba zai so shi ba Allah ba zai kasance tare da shi ba Allah yana tare da waɗanda suka kiyaye amana suka rike ta sune mu'minai shi yasa Allah subhanahu wataala anan ya kawo wannan ta'lil inna Allah la yuhibbu kulli khawanin Allah ya zai taimakawa mu'minai ne ya ba su kariya daga kafirai abokan gabar su saboda su wadancan abokan gaba sun ci amanar Allah Allah ko baya san duk wani mai yawancin amana mai saba dokokin Allah wanda zai saba dokar Allah babu shakka ba zai yi wa dan uwansa dan adam adalci ba adalci akan same shi ne karkashin biyar Allah subhanahu wataala da bin abin da ya aika annabawansa da shi don haka zai zanto mai cutar da kansa mai cutar da ƴan uwansa don haka in ya zanto haka Allah subhanahu wataala ba zai zama tare da shi ba yana tare da waɗanda suke mu'minai sannan masu butulci ne masu kafirce wa ni'imar Allah da yayi musu ta hanyar shirka da Allah subhanahu wataala ta hanyar kafirci ta hanyar saban Allah shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta su da wannan sifanta su da waɗannan sifofi guda biyu khawanin kafur masu yawan cin amana masu yawan cin amana saboda duk wanda zai ci amanar Allah ba karamar amana ce ci ba babbar amana ce kuma duk wanda zai ci amanar Allah to babu shakka ya ci amanar manzannin Allah ya ci amanar mu'minai cin amanar Allah cin amanar manzannin Allah ne haka dan cin amanar manzannin Allah cin amanar Allah ne cin amanar mu'minai ne ya ayyuhal ladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku ci amanar Allah kada ku ci amanar manzo kada ku ci amanar mu'minai kuna sani to duk wanda zai keta alfarmar tauhidi wannan ya ci amanar Allah kuma ya ci amanar manzannin Allah wanda ya saba wa annabawan Allah ya bijire musu shi ma ya ci amanar Allah ya ci amanar mu'minai shi yasa aka kirawo su khawwan da siga ta mubalaga wato mai yawancin amana saboda amanar da ya ci ba ɗaya bace ba biyu bace ba uku bace amanoni ne masu yawa don haka ya cancanci a kirawo shi khawwan mai yawancin amana sannan kafur mai yawan kafirci wato mai yawan butulce wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala tun daga ni'imar samuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masamarwa da Allah ya yi masa da ni'imar rayuwa da ya bashi da ni'imar lafiya da ya bashi da ni'imar ci da sha da ni'imar zaman lafiya kwanciyar hankali da ni'imar haihuwa da ni'imar arziki da ni'imar kauna ta mutane da Allah zai bashi duka waɗannan ni'imomi ne masu yawa waɗanda idan mutum ya ce zai lissafa su ba zai ƙididdige su ba in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha za ku lissafa ni'imomin Allah ba za ku iya ƙididdige su ba to duk wanda ya kafirce wa Allah to babu shakka ya yi wa Allah butulci ba ma butulci ɗaya ba ya yi wa Allah butulci da yawa ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون تيا كوكي بتر تشيوا الله كوكي كافر تشي مسا وكنتم أمواتا دا كن كسن تشي بابكو كن كسن تشي بابكو سنة الله يسامدكو ثم يحييكم ثم يميتكم سنة كما ذكر ولم ثم إليه ترجعون سنة زوا قريش ذا أمير دكو amma duk da haka sai ku rika butulce wa ni'imar Allah subhanahu wataala da ya muku ni'ima jingim wanda gata nan ta kewaye ku ta ko'ina saboda haka Allah subhanahu wataala ya sifanta shi da cewa kafur wato mai yawan kafirci saboda ni'imar da ya kafircewa Allah subhanahu wataala da ita ba kaɗan ba ce wannan sifa da Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta kafirai da ita na yawancin amana da yawan butulci ya yi haka ne li bayanil waqi'i dan a bayyana maka haka suke wannan ita ce sifar kafiri yawancin amana ce da shi domin ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon Allah ya ci amanar mu'mini saboda ka amanoni ne ya ci da yawa sannan kuma mai yawan butulci ne saboda ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yayi masa ba kadan bane wa inta udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kafar ti dan adam mai yawan zalunci ne ma'ana mai yawan cutar da kansa ne yayin da zai hana kansa abinda zai amfane ta yana gaga abinda zai amfane shi amma ya bari ya je kama abinda zai cuce shi kaga ya zalunci kansa sannan kuma kafar mai yawan butulci ne saboda ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya masa ba za su lissafu ba ya butulce wa kowace ni'ima daga cikin waɗannan ni'imomin yayin da ya kafirce wa Allah ko ya bijire wa dokar Allah to shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya sifanta kafirai da waɗannan sifofi da siga ta mubalaga dan a bayyana haka waƙi'insu yake ba wai wannan yana nufin cewa idan mutum ya ci amana ɗaya ko ya zanto amanar da ya ci ba ta da yawa ko ya zanto kafircinsa ba da yawa Allah zai so shi ba haka ake nufi ba dan kada ka fahimci kamar ana nufin idan ya zanto kafircin kaɗan ne ko cin amanar kaɗan ce to wannan Allah zai so shi zai ƙi shi ne idan suna da yawa a'a Allah subhanahu wata'ala baya son duk wani mai cin amana ko da ba mai yawa ba ce Allah cewa inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah baya son masu cin amana saboda haka koda amanar da ya ci ƴar ƙarama ce a tunaninsa ba ta da yawa to Allah ba zai so shi ba saboda wannan haka nan kafirci shi ma inna Allah la yuhibbul kafirin fa inna Allah la yuhibbul kafirin fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin saboda haka shi kafiri da mai cin amana Allah baya son su sawa'un abinda suka yi na kafircin ko na cin amanan kaɗan ne ko da yawa Allah baya son su al-allamatu al-biqai burhanuddin al-biqai a cikin tafsirin sanadmu durar yake bada bayanin da yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya amfani da sigar mubalaga anan aka ce khawwan mai yawan cin amana mai yawan kafirci yace saboda wato duk wanda zai ci amana to amma cin amanar yakan ɗauki mataki ko da ɗaya ce yace to sai ta biyo mataki da yawa na farko zai ci amanar kansa ta hanyar yadda zai kullata wa zuciyarsa kudirin cewa zai ci amana tun daga nan ya fara cin amanar kansa kudirin da zai ɗauka a zuciyarsa niyyar da zai ta cewa zai ci amana sannan ya zo bayan kudiri ya zo kuma ya ci amanar da gaske sannan kuma cin amanar ya zo ya shafi wasu kaga kowace cin amana takan biyo mataki uku ne kafin ta kai zuwa ga wanda aka ci amanarsa sai ya yi kudirin zai ci amanar sai ya ji a ransa ya kullaci niyyar zai ci amanar sannan ya zo ya ci amanar sannan kuma cin amanar ta cutar da wani to saboda haka kaga ashe kowanne idan zai ci amana to sai ya ci sai ya bi wannan sannan in ya cutar da wani sannan kuma ya ci amanar ubangijinsa haka nan shi ma kafirci sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim an yi izini na yin yaki ga waɗanda ake yaƙar su bi annahum zulimu dan kuwa an zalunce su wa inna allaha ala nasrihim na qadir lalle kuma Allah mai ikon ya taimaka musu ne wannan harafin yuqataluna yana da qira'a abinan guda biyu akwai qira'ar yuqataluna da kuma qira'ar yuqatiluna qira'an Nafi' da Hafs da Hafs an Asim da Ibn Amir da Abu Ja'far al-Madani suna karanta shi yuqataluna ala ma lam yusamma fa'iluhu yuqataluna wadanda ake yaƙar su su waye suke yaƙar su sune kafirai an boye sunan wadanda suke yaƙar su domin sanannu ne ga waɗanda ake maganar da su in ka ce ana izini ga waɗanda ake yaƙa an san su waye ake yaƙa a lokacin su ne muminai su ake yaƙa sannan sauran makaranta kuma suka karanta shi yuqatiluna bi isnadil fi'li ila al-fa'il ka jingina fi'ilin zuwa ga wanda ke uzina lil ladina yuqatiluna an yi izini na yin yaƙi ga waɗanda suke yaƙi wato waɗanda suke yaƙar waɗanda suka yaƙe su al-imamu Ahmad da Tirmidhi da imamu Nasa'i da Ibn Hibban sun rawaito hadisi daga Sa'id ibn Jubair daga malaminsa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake cewa yayin da aka fitar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa akhraju nabiyahum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la yahlikunna sun fitar da annabinsu daga kasar sa daga garin sa yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana wannan musiba ce kuma lalle sai sun halaka to sai ne Allah ya saukar da wannan aya uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu har zuwa karshen ta sayyidina Abubakar Abdullahi dan Abbas yace fa urifa annahu sayakunu qital saukar da wannan ayar yasa aka fahimci cewa to za fa ayyaki tsakanin musulmi da mushrikai Ibn Abbas yace hiya awwalu ayatin nazalat fil qital wala ita ce farkon ayar da ta sauka don bawa mu'minai izinin cewa su tashi su yaki su kare kansu Qatada Ibn Da'amah as-Sadusi yake cewa hiya awwalu ayatin unzilat fil qital fa udhina lahum an yuqatilu ita ce farkon ayar da aka saukar game da yaki aka ba su izinin cewa su tashi su yaki su kare kansu wannan athar din Abdul Razzaq As-Sana'ani da Ibn Jarir At-Tabari suka fitar da shi haka nan Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a cikin littafin sa As-Safadiyya yake cewa awwalu ayatin nazalat fil qitali qawluhu ta'ala udhina lil ladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir farkon ayar da aka saukar da take bawa mu'minai izinin su yaki ita ce wannan ayar فأذن الله لهم أولا فيه فرقوا أبنجي يمس إذني معنا أكباس داما أكسكيها النس بعد أن أبنجي سبحانه وتعالى تكفوا أيديكم وليك هنا يمكم كاكو تزاكو ما يرد مرتني كاكو تزاكو لو كما كاميد ومن كاركمكم تو ينزا أنسى كهنا ينسو أكتشتو كتاشكو كاركمكم ثم كتب عليهم سنن قبايا aka wajabta musu ma dole ne su tashi su kare kansu kada su yadda su zauna ana ta kai musu farmaki har a karar da su kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun an wajabta muku yaki alhalin ba kwasu to akwai warku ki abu ya zanto alkhairi gare ku akwai kuma warku so abu a zanto kuma sharri ne gare ku Allah ne ya sani ko baku sani ba al'umman da suka gabata annabawan da suka gabata gabanin annabi Musa alaihi salam ba su kasance suna yaki ba duka annabawan da suka gabata babu wani annabi da Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin cewa ya tashi ya yi yaki da mutanansa domin kare kansa da kare jama'arsa sai daga kan annabi Musa alaihi salam zuwa annabawan banu Isra'ila da suka zo baya Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam wanda shine farkon annabin da Allah ya aiko bayan kasa ya ga tirjiya mai tsanani amma Allah ya gaya mana cewa waɗanda ma suka yi imani da shi ɗan kaɗan ne fama amana ma'ahu illa qalil shi ba wanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan to da Allah ya tashi halaka su yayi ya halaka kafirai ya kuma tsirar da annabi Nuhu alaihi salam shi da jama'a su a jirgin ruwa haka nan annabi Hud haka nan annabi Salih haka nan annabi Shu'aib haka nan annabi Ibrahim alaihi salam haka nan annabi Lut da Allah subhanahu wataala ya ko duka waɗannan annabawa Allah bai ba mu labari a littafin sa cewa sun yi yaki ba abinda ya ba mu labari shine cewa sun yi gargadi mutanen su sun yi kira mutanen su zuwa ga imani mutanen su sun bijire sun yi kokarin su cutar da su Allah subhanahu wataala kuma ya halaka waɗannan mutanen su kuma Allah ya kubutar da su saboda haka annabawan da suka gabata ba su yaki ba duk da cewa a cikin Old Testament ana cewa Annabi Ibrahim ya yi yaki amma abinda Al-Qur'ani yake nuna mana cewa mutanansa sun yi kokarin su ga sun halaka shi Allah ya kubutar da shi aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsari wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin haka Ubangiji ya gaya mana cewa sun yi kokarin su cutar da shi. Allah subhanahu wataala ya mai da su sune asararru, shi kuma ya kubutar da shi da shi da dan uwan Salut zuwa ga kasar da Allah ya mata albarka ita ce kasar Sham. So Allah bai ba mu labarin cewa Annabi Ibrahim ya yi yaki ba. Wadanda suka fara, wanda annabin da aka fara fardantawa yaki shine Annabi Musa alaihi salam, lokacin da ya zo ya kubutar da mutanansa Banu Isra'ila daga wulakanci da Fir'auna da mutanansa suke musu. Sun rayu shekaru masu yawa karkashin zalincin Fir'auna da wulakancinsa, har ma wulakancin ya riga ya zama musu jiki, sun zama wato kamar ma sun riga sun yadda su rayu a cikin wulakancin saboda jimawa da suka yi a haka, har ba sa jin ma cewa a cikin kaskanci suke rayuwa. Shi yasa lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya zo ya fito da su daga cikin wannan kangi, ya kasa samun wato yin nasara a kansu. Duk sanda aka umarce su da wani abu sai su noke, musamman abin da ya shafi tashi su kare kansu. Qala Musa liqaumihi ya qaumi dukhulul arda almuqaddasata allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce su shiga Baitul Maqdis, su yaƙi waɗannan mutanen da suke zaune a wato waɗannan azzaliman da suke cikin garin Baitul Maqdis, su shiga garin su yaƙe su. Allah ya ce ku shiga wannan ƙasa ce da Allah ya rubuta muku, ku shiga ku yaƙe su. Amma ƙarshe haka Annabi Musa alaihi salam ta fama da su, suka kiyarda su shiga. Qalu inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Ba za mu shiga ba sai in za su fita su ba mu kasar. Wane ne zai fita ba da kasarsa ka shigo? Mutum ka zo ka same shi a gida ya ce fito zan shige gidanka, kawai shi kenan sai ya kwashe kayansa ya ce wa 'ya'yansa ku fito ku fito, za mu ba wannan azzalimin gidan ya shige. To babu wanda zai bar kasarsa, kawai kai ya ce bismillah zo ka shiga. Sai lan nadkhula hatta yakhruju minha, kaga alamar ba za su shiga ba. Aka ci gaba da yi musu wa'azi, karo suka ce lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idu. Suka ce matukar dai waɗannan mutanen suna ciki, mu ba za mu shiga ba, don haka ka je da Ubangijinka ku yi yaƙi, idan kuka yi nasara a kansu ku zo ku gaya mana sai mu zo mu shiga, mu muna nan zaune muna jira. To dalilin haka Ubangiji subhanahu wataala ya sanya musu ti suka yi ta tambele a cikin Sahara Sina 40 sana. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sal al qawmil fasiqin. To sai daga baya a lokacin Annabi Yusha, bayan Annabi Musa alaihi salam ya mutu a wannan zama cikin Sahara Sina, hakanan Harun ya rasu, sai daga lokacin da Annabi Yusha shi ya jagorance su aka shiga Baitul Maqdis. To daga lokacin kuma ya zanto suna iya tashi su kare kansu daga waɗanda suke kawo musu farmaki, kamar da Allah subhanahu wataala ya ba mu labari. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. صورك أولا لوكة الله من بعد موسى باء نبي موسى صورك أنبا واكاف زون النبي موسى عليه السلام مسيحيك إبا. Sai daga kan Annabi Musa alaihi salam aka samu waɗanda suka yi yaƙi, kuma daga nan kuma aka yi ta samu cikin annabawan Banu Isra'il, kama wannan annabin da Allah ya ba mu labari cewa min ba'di Musa Allah ya turo shi ya yi jago abinan a lokacinsa an turo Lut abinan Talut ya jagoranci yaƙi, har Annabi Dawud a lokacin da cikin rundunar mayaƙa da cewa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahu al-mulka wal-hikmata wa 'allamahu mimma yasha. To daga nan aka ci gaba, Annabi Suleiman shi ma haka ya ci gaba da yaƙe-yaƙe, Banu Isra'ila suka ci gaba da yaƙi da Falastinawa mazauna wannan wuri, a daidai wannan lokacin wannan shine abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma yake cikin Jami'ul Masail wal Rasail nashi majmu'a ta biyu shafi na majmu'a ta uku shafi na 60 yake cewa wa innal anbiya min qabl Musa lam yakunu yuqatilu annabawa kafin zuwa annabi Musa alayhi salam bazantu suna yaki ba to shi yasa zamu ga cewa annabi Musa alayhi salam shine wato al'umma sace tafi kowace al'umma girma daga cikin al'ummomin annabawan da suka gabata ba wani annabi cikin annabawan da suka gabata da yake da al'umma mai yawa da suka bi shi kamar annabi Musa alayhi salam kuma da yazo cikin sahihaini hadisin Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uridat alayya umam فرأيت النبي ومعه رجل والنبي ومعه رجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد النبي كيتي وأنونا من الأم وتقول لا ينونا مسك مرماجي أبين زي زمو زي كسن شرا نقوب كياما زي فارو أرا نقوب كياما أفيل محشر كيتي أنونا من الأم سينغا وانا النبم ya zo mutun ɗaya ne tare da shi kadai wanda ya imani da shi daga shi sai wanda sai mutun ɗaya da ya yarda da shi wani annabin ya zo da mutane guda biyu kawai su suka yi imani da shi wani annabin ya zo kuma da ƴar jama'arsa ba su fi danginsa ba ko ƴan gidansu da suka yi imani da shi sannan wani annabin ma ya zo shi kadai ba kowa tare da shi ya gama wa'azinsa ya gama kiransa ba a samu ɗaya da ya imani da shi ba yake to sai kenan sai aka nuna min wani dandazan mutane sawadan a'zam sadda al-ufuq daga nesa naga wani irin dandazan jama'a kunzumin su da sun rufe sasannin sama saboda yawa sai nace hadhihi ummati nace to wannan al'umma ta ce sai aka ce da ni la bal hadha Musa wa qaumu annabi Musa ne da mutanansa to can kuma sai aka nuna min wani dandazan mutanen kunzumin jama'a masu yawa aka ce to wannan al'ummar kace wa fihim 70,000 yadkhuluna aljannata bighayri hisab cikin dandazan nan akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna su ba hisabi ba bincike kawai da sun zo za a ce waɗancan su wuce aljanna to a shahid anan shine yadda zamu ga cewa mafi girman al'umma baya ga ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce al'ummar annabi Musa alaihi salam to kuma zamu ga cewa wannan al'umma al'umma ce da Allah subhanahu wataala ya sa su tashi su kare kansu yayin da abokan gaba suke buƙatar su ga sun tumbike su sun karar da su da haka Allah subhanahu wataala ya tsare wannan al'ummar ya zanto kuma shari'a ce ta banu Isra'il da ta zarce a cikin annabawan banu Isra'il suka rika jagorancin mutanansu wajen yaki wa kayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun kathir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin haka ubangiji subhanahu wataala ya sifanta wannan al'umma cewa da yawan annabawan su sun yi yaki wannan ana nufin annabawan banu Isra'il domin gabanin sa ba san cewa annabawa sun yi yaki ba annabawa da kan annabi Musa abin da ya yi ƙasa su ne suka yi yaki to annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wataala ya shar'anta masa jihadi a lokacin da ya dace cewa ya tashi ya kare kansa ya tashi ya kare addininsa lokacin da yake makka a lokacin ba su da ƙarfi suna da rauni kuma ba su da yawa sannan gaba ɗaya madafan mulki na gudanar da sha'anin mulki gaba ɗaya na hannun Qurayshawa mushrikai yana hannun su Abu Jahal yana hannun su Al-As ibn Wa'il yana hannun su Al-Mughira Al-Walid ibn al-Mughira da ire-iren waɗannan su suke rike da madafan mulki su suke da fada aji kuma su ake yi wa biyayya to a daidai lokacin Allah subhanahu wataala bai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai su tashi su kare kansu ba Allah subhanahu wataala a lokacin yana ta gaya musu cewa su yi hakuri wa'fu wasfahu ku yi hakuri ku kawar da kai ku fu aidiyakum ku kame hannayenku duk abinda za a yi muku ku kyale ku yi hakuri don haka a wannan lokacin akai ta tsangwama su akai ta tsangwama su akai ta nuna musu kiyayya wasu ma daga cikin su aka rika kashe su musamman masu rauni daga cikin su wadanda ba su da wadanda za su tashi su tsaya musu ba su kariya zamu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubaya'a da mutanen Yathrib mutanen Madina mubaya'a sa ta Aqaba al-Aqaba ath-thaniya mubaya'a ta biyu da aka yi a Mina lokacin Hajji a lokacin sun zo su 80 da yan kai a daidai lokacin suke cewa ya rasulullahi a'la nabilu ala ahli al-wadi ba za mu kai farmaki zuwa ga waɗannan da suke Mina ba wato kafirai da suke Mina ba za mu dauki makami mu kai musu farmaki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inni lam umar bi hadha ku yi hakuri ba umarce ni da wannan ba ba a sa ni in yi wannan ba wannan sun kuro ne kundun ba na ce fada wuta ce a lokacin mutum 80 sai za su kai hare-hare a Makka ai kaga ba inda za a je duk za a murtsike su to yayin da mushrikai suka ci gaba da kuntatawa annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa ta kai sahabbansa sun yi hijira zuwa Habasha sau biyu suka yi hijira ta farko bayan sun dawo suka ga abubuwa dai ba su yi sauki ba suka sake yin hijira har lokacin da Allah subhanahu wataala ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama izini shi ma ya yi hijira suka yi hijira da shi da sauran sahabbansa suka samu zama a Madina da zamanin Madina mutanen Madina sun karbe shi ya zama wani an samu daula an samu ƙasa to yanzu ƙasa da ƙasa ce za su gwagwagwa ba magana ce ta ɗaiɗaikun mutane da wata ƙasa ba a ƙasa da ƙasa ce ƙasar Madina ƙarƙashin shugabancin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma ƙasar Makka ƙarƙashin shugabancin Abu Sufyan a wancan lokaci to wannan shine yadda ɗabi'ar yaƙi wato jihadi a musulunci ya fara wato ba ya fara da ɗaiɗaiku ba ne kawai daga wasu sun ji cewa ba daidai ake musu masu koma su sun ware sun gafa sansaninsu kuma daga nan gwamnati ce ba ta yadda ba su kuma su ce za su kare kansu daga nan shi kira a shiga faɗace-faɗace suna kabarbari su ce suna jihadi wanda ya koma tarihin jihadi ba haka ya fara ba kai da ka ganin wannan take-taken ka san ba shi ne jihadi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga wa kowa makami ba duk da irin yadda aka nuna masa tsangwama aka nuna masa kiyayya ba wai mabiyansa ba shi karan kansa bai tsira ba mun sha ji ana karantawa a sira cewa zai zo yana sallah a gindin Ka'aba a dauko tumbin tsohon raƙumi a zazzage masa akai wannan bai sa sahabbai sun fusata an shiga ɗauki makamai an shiga kashe-kashe ba saboda a lokacin babu wata hikima a cikin wannan babu wani hankali a ciki kuna tsakiyarsu kuna kewaye da su ta ko'ina gidajen kuma tare kuke kwana da waɗanda ba musulmin ba kuma a ce za ku fito ku ce za ku yaƙi da su saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce wa sahabban su rike ka hannunsu su yi haƙuri har sai da aka kafa daula to a wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala ya ba da izini cewa uzila lil ladina yuqataluna bi annahum zulim an yi izini ga waɗannan da ake yaƙar su kai tun daga nan za ka fahimci cewa to kalar su aka yi ba haka kawai suka farwa mutanen Makka da yaƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da an rabu da shi ya ci gaba da wa'azinsa wanda ya yarda ya yi imani wanda bai yarda bai ci gaba da kafircinsa annabi zai dau makami a kansu ba amma aka yi ta matsa masa da tsangwamarsa ba a bar shi ya rayu a ƙasarsa ba har sai da aka fitar da shi aka kwace dukiyoyinsu aka kwace gidajensu aka kwace gona abinan kasuwancinsu komai nasu aka kwace aka koro suka zo suka samu kansu baki a garin da ba nasu ba to babu shakka waɗannan an yake su kuma yanzu lokaci yayi da zasu tashi su kare kansu saboda me saboda an samu asbab kauniya wato sabubba waɗanda zasu iya ba su damar su kare kansu a lokacin da suke makka waɗannan asbab din babu su amma yanzu sabubban sun samu suna cikin kasar su suna karkashin wani shugabanci guda ɗaya da kowa yake masa mubaya yake masa biyayya hatta munafukai a garin makka a garin madina boye munafincin su suke ai shi yasa suka zama munafukai saboda karfin ikon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a lokacin ba za su iya fitowa su yi fito na fito gaga gada da musulmi ba wanda yake nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu tamki ya samu kafuwa to shi yasa masana suke cewa shi jihadi na kare kai ko jihadi na talab aiki ne na ƙasa da ƙasa ba aiki ne na ɗaiɗaiku ba ba aiki ne na afrad ba wata ƙungiya ko wasu jama'a ko wasu mutane kawai ɗau makami sun kafa ƙasa ba a taɓa samun wani a tarihi ba kuma duk inda aka taɓa samun ɗaga makami a ƙarƙashin wata daula to ƙarshe wannan waɗanda suka ɗaga makami su ake lugude da su ake markaɗewa ba a taɓa samun wannan ba ƙasashe na musulmi sun yi jihadi sun kare kansu sun yi da tallar da a wasu zuwa ƙasashe wanda wannan ne musulunci ya yaɗu amma ba wai ɗaiɗaiku ba ne suka riƙa warewa suna fitar da makami suna kai hare-hare ba ma a kan waɗanda suke cewa kafiri a kan ma kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah subhanahu wa ta'ala yana iya ba wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam nasara ba tare da ya sa shi ma ya ɗauki makami ko an zubar da jinin wani ba walau sha Allahu lantasara minhu walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd da Allah ya ga dama da sai ya kawo nasararsa ba tare da sai an yi wani yaki ba Allah yana iya kawo wata aya da za ta tirsasa wuyansu Abu Jahal da su Abu Lahab tilas bi annabi sallallahu alaihi wasallam su rusuna masa Allah yana iya kawo wannan inna sha nunzil alaihim min as-sama'i ayatan fa dhallat a'naquhum laha khadi'in da mun ga dama sai mu saukar musu aya daga sama wanda wuyoyinsu za su zanto masu miƙa wuya masu ƙasƙantar da kai ga wannan ayar Allah ta'ala ya ga dama sai ya saukar da wasu mala'iku kai ko ba mala'iku aljanu kawai aka haɗo shi da su suna bin gida-gida kai musulunta ka musulunta ba ba haka ba gobe mu dawo kowa musuluncin zai shiga yana ƙiba su to amma wannan wani abu ne in ya zanto na mu'jiza wanda mu'jizar ta tilasta su suka yi imani wannan mu'jizar za ta zarce cikin sahabbansa ne a yi ta samun ta har abada kaga da zarar ya tafi to shikenan sai kowa ya koma ya ce to daman da mu'jiza ce da'awar ta yaɗu yanzu babu mu'jiza to don menene za mu matsawa kanmu da da'awa kowa sai koma ya miƙe ƙafa ya yi baccinsa a gida kuma ba za a ba wa musuluncin kariya ba sai a ce ai shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mala'iku ne suke tare da shi mu kuma yanzu kaga ba mu da mala'ikun nan me yasa za mu wahalar da kanmu mu yi ta da'awa to sai ya zanto irin hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara hanya ce da kowa zai iya binta ba hanya ce da take damfare da wata mu'jiza wacce sai idan da ita ne za a samu nasara ba sannan kuma jinkirta farlanta wato farlanta musu yaki ko tashi su yaki ko su jihadi har zuwa wani lokaci da suka shirya yana nuna cewa kada kishinka da gaskiya kada kishinka da gaskiya ta sa ka yi abin da za ka barar da addinin gaba ɗaya saboda wasu jin cewa suna da gaskiya ko jin cewa a'a zalunta su ake yi to bara su tashi in ma za a yi mutuwar kasko ne sai dai a yi saboda haka su jefa kansu cikin halaka kuma abin da suke yi hankoran su tabbatar da ba su bai tabbata ba to sai Allah subhanahu wataala tun a farkon addinin bai tsora shi akan irin wannan tafiyar ba sai zamana ya dora shi akan tafiyar kuffu aydiyakum lokacin da ba kuke da rauni to ku rike hannunku kada ku ce za ku fito na fito da azzalimi koda kuwa yana zalincin ku kada wannan zalincin da yake fusata ku ku rika ganin cewa jaranta ce ku tashi ku tare shi ku yi gaba da shi dan ku ga kun kauda shi koda kuwa za ku kare gaba daya wannan ba zalunci bane wannan ba jarumta bace wannan wauta ce da rashin hankali da rashin tunani da rashin hangen nesa don haka shi musulmi har kullun ana son ya zanto mai hangen nesa ne yana kaddara abubuwa bi awaqibiha yana kaddara al'amura ne da karshen su cewa ya karshen su zai kasance in dai abu kaza da kaza da kaza me zai haifar sai yayi wannan lissafin in ya zanto lissafin yana da wato abinda zai bayar na natija na sakamako mai kyau to shikenan sai ya matsa gaba amma haka kawai ya rufe ido yace kawai zai tara arado da ka to wannan ba dabi'a ce ta mumini ba shi yasa ya zanto farkon hikimar da aka kora mumini akan ta shine kufu aidiyaku ku rike hannuwanku sannan daga baya bayan sun samu wato kasar su ta kansu sun samu karfi sai aka ce to ku da ake yaka din nan aka kwace muku dukiyoyinku aka fito da ku daga gidaddajinku aka raba ku da ƴan uwanku aka raba ku da sana'arku aka raba ku da gidajen haihuwarku tashi ku kare kanku uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu ce dan kuwa an zalunce su shi yasa ibnu taymiya alaihi rahmatullah cikin wasu daga cikin batuttukan sa yake cewa in ka duba basirar annabi sallallahu alaihi wasallam kakkab ba za ka ga inda annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai ba dalili kawai ya farma wasu mutane da yaki ba babu wannan kabin yaƙe yaƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwarsa kakkab duk inda za ka duba sai kaga tsokar sa akai sai kaga wani tarko aka dana karshen wannan tarkon ya cinye mai dana shi sai kaga cewa zalintar sa akai ko zalintar sabon sa akai shi yasa Allah ce bi annahum zulimu dan kuwa an cuce su an zalunce su ya sa sirar annabi sallallahu alaihi wasallam ciki take da bayanin adalcin musulunci musulunci ba addini ne da yazo da ya yadu da karfin tuwo ba musulunci bai yadu da wannan ba mafiya yawan waɗanda suka musulunta a duniya sune wanda suka musulunta ba tare da sun ga wani mayaki ba a sun ga wani ne dauke da buzunsa ko dauke da gafakarsa ta Qur'ani yana karatu yana wa'azi suka gamsu da abin da yake faɗa suka yi imani ba wani kan sakali ko takobi aka daga musu ba manya-manyan kasashen da suke na musulmi a yau in ka duba za ka ga cewa yawanci duk musulunci ta haka ya shige su babu wani wanda ya kai ya yaƙe su yanzu za ka cewa waye ya je ya yaƙi kasar Indonesia misali kasar Indonesia zarar Indonesia ta cikin manya-manyan kasashe na musulmi a yau amma a tarihin su ba wanda ya je ya kai musu ya wato musulunci da karfi kasashen Hausa kasar Hausa babu wanda ya kawo musulunci da karfi ko Shehu Usman da ya zo ya yi tajdidi ba wai ya zo ne da farko ya same mu duk kafirai ba a musulmi aka same mu illa iyaka an saki layin musuluncin ne an bar shi an koma tsafe-tsafe da camfe-camfe da bin wasu dodanni da sauransu amma duk waɗannan sarakunan na ƙasashen Hausa dukkansu musulmi ne ma musulunci ya shigo ta hanyar wato attajirai ta hanyar 'yan kasuwa da suke shigowa daga ƙasashen Maghribul Arabi suke shigowa wasu daga wajejen ƙasar Tunisia ƙasar Maghrib Morocco ko kuma wajen ƙasar Libya daga suke zuwa su yi kasuwanci su koma daga irin ɗabi'unsu da halayensu da irin gaskiyarsu da amanarsu da aka gani ta haka ne aka karɓi musulunci haka musulunci ya shigo ta hanyar lubara ce ta hanyar gamsuwa da yarda da abin da musulunci ya zo da shi duk daulolin da aka kafa na musulunci a garb Afrika a West Africa daular musulunci ta daular Ghana da daular Mali da daular Songhai da daular Usmaniya da daular abin Alkanim Borno Kanim duk waɗannan daulolin in ka koma za ka ga cewa tushen kafuwarsu ba wai yaƙin da ya kafa su ba yaƙin ya zo ne daga baya bayan wasu abubuwa sun faru wanda har ta sa aka tashi domin kare abin nan shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daularsa ta farko ai ba da yaƙi ya kafa ta ba ya kafa Madina ne da yaƙi ba yaki ne kafa Madina ba gamsuwa da da'awar da ya dauko da ita kafa shi abin da ya biyo baya na yaki ya biyo baya ne wajen yuqataluna bi annahum zulim ana ya kasu ne saboda zalunci wannan ta sa suka tashi domin su bawa kansu kariya kuma a basu su ci gaba da tallata addinin su ga waɗanda suke da bukata Allah subhanahu wataala ya ce uzina an yi izini izini iri biyu ne akwai al-iznul kauni akwai al-iznul shar'i akwai izini wanda yake na kaddara ne izini ne na kaddara shi izini na kaddara da ka biki tsaye shi izini na kaddara ba wai dole ne ya zanto Allah yana son abin ba zai iya zama abin Allah yana son shi zai iya zama abin baya son shi amma dai ya faru da izinin Allah kamar inda Allah subhanahu wataala yake bada labarin matsafa cewa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi idhnillah cewa matsafa ba za su iya cutar da kowa da tsafin su ba sai da izinin Allah wannan izini ai kaga ba na shari'a bane ba wai tsafi Allah ya izini ai tsafi bane anan izini ne kauni al-iznul kauni ne al-iznul qadari wa ma kana lin-nafsin an tamuta illa bi idhnillah baya yuwa ga wata rai wani rai ya mutu sai da izinin Allah ma asabakum yawmal taqal fa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idhnillah abinda ya same ku lokacin da kungiyoyi biyu na mayaka suka hadu da izinin Allah ne wato a karan batta tsakanin musulmi da kafirai a Badar to wannan dai shine ake kira al-iznul kauni al-qadari akwai al-iznul shar'i ad-dini izini na shari'a na addini wanda in Allah subhanahu wataala ya ce ya bada izini a shar'ance yana nufin yana son wannan abu ya yarda da wannan abu duk abinda Allah ya yarda da shi a addini to wannan izini ne na addini ablam shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababan tarayya da suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai yi izini da shi ba bambanci da mun tsakanin al-iznul kauni wal-iznul shar'i shine al-mahabba shine al-mahabba cewa wannan shi wannan Allah yana son shi tunda addini ne Allah yana son shi shi ko wancan zai yi wa yanzu to Allah yana son abin zai yi wa kuma yanzu to Allah baya son abin kamar al-irada shar'iyya da kuma al-irada kauniyya shi al-iznul kauni la budda min wuqu'ihi izini na kaddara wannan dole sai ya faru wannan dole sai ya faru amma al-iznu shar'i ba dole ya faru ba Allah yana iya izini ayi abu kaza ko ba lalle ayi ba ya bada izinin ayi abu ba lalle ayi shi ba ubangiji subhanahu wataala shar'an yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama izini da shi da mu'minai cewa su yaki waɗanda suke yakansu daga cikin kafirai a qira'ar yuqat tiluna da yuqataluna yuqataluna tana kunshe da wata ma'ana ta cewa waɗanda za su sai aka yi wa izinin su tashi sune waɗanda suke da ahliya su yaki shi yasa kace yuqataluna waɗanda suke yaki ma'ana suke iya yin yaki kaga anan an cire waɗanda ba za su iya yaki ba kamar yara kanana kamar marasa lafiya kamar makafi kamar guragu kamar masu rauni wanda ba shi da abin da zai hau ko abinda zai sayi makami wala ala alladhina idha ma atawka li tahmilahum qult la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'inuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun wadannan duka ba sa karkashin yuqatilu da saboda ba su da damar da za su yi wannan yakin saboda ka qira'ar yuqatiluna tana kara ba mu fa'idar cewa wannan izini an yi shi ne ga wadanda suke da ahliya wato suke da cancanta su iya yakin wadanda ba sa iyawa su waɗannan an ɗauke musu za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh